الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 19 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 18 ga watan 10 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ba mi ma to wani malami ne kaje yana fada
wani ne ya ga mu
shi malami ne wai annabi Isa wai ba wahayi bane aka masa wai kawai bakin sa yake budawa Allah ya fada abin da yake nufin fada kuma shi ya fito ya fada ma jama'a wannan kwata-kwata ba magana bace annabawan Allah da manzanni wahayi ubangiji ta'ala yake musu takanas yake turo mala'ika ya kawo musu wahayi kuma yana daga cikin nau'ikan wahayi in ma mala'ika ne takanas a turo ko kuma Allah ya jefa wato abun ko kuma ya zamanto ta hanyar mafarki domin mafarkin annabawa wahayi ne kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yayi mafarkin yanka ɗansa a ƙarshe Allah ya ce kad saddaqtar ru'ya tabbas ka gaskatar da mafarkin da kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mala'ika ya fara sauka zuwa gare shi mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai da aka yi kusan wata shida wannan mafarki ko wahayi ko kuma ya kasance wato busaci mala'ika yake yi a cikin wato zuciyar shi annabin ko shi manzon wanda shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wala yahmilannakum mustabda'ur rizqi man tadlubuhu bima asiya fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi aw kama qala dan Allah yake cewa lalle wato ran tsarki jibrilu alaihi salam nafasa fi ru'i ma'ana yayi busa a cikin zuciyata cewa duk wata rai ba za ta mutu ba sai ta cike iya arzikin da Allah ya yanka mata sai ta ci kuma kwanukan da Allah ya yanka mata sai ta cike shi. Azan Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku kyautata a wajen nima. Sai ya ce kada jinkirin arziki ya kai ku, ku neme shi ta hanyar saba ma Allah, domin abin da ke gun Allah ba a samu sai ta hanyar yi masa da'a. An gane ku, sai ta hanyar yi masa da'a. Don haka ita wannan magana da ka faɗa ba mu san ta ba, kuma kwata-kwata ma bata yi alamar dacewa da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nassi dai gaya ya nuna ta hanyar Allah yake ma mala'ikunsa wahayi, kuma me Allah yake faɗa? Can yake cewa wato babu wani mutum, shine yake cewa ma wake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan wa yuhi bi idnihi ma yasha. Yake cewa babu wani mutum, bai dace ba ga wani mutum, bai sauƙaƙa ba a ce Allah ya masa zance gaba da gaba, illa wahayan, sai dai sako na musamman, aw min wara'i hijab, ko kuma ta bayan wani shamaki, kamar yadda Allah ya yi zance da annabi Musa amma ba tare da ya ga Ubangijinsa ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka tafi saman bakwai da shi ya tattauna da Ubangijinsa amma ta bayan shamaki. Aka tambaye shi, kaga Ubangijinka ya ce nurun anna arab, haske ya shamakance tsakanina da shi, yaya za a yi ganshi? Ko kuma Allah ya turo da wani manzo na musamman, shine Allah ya turo da mala'ika na musamman. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul jihad, wato mun tsaya ƙarshen babi na 24, baban da ke bayani game da wato yabo da jinjinawa a kan sadaukanta da jarumta a fagen daga, da fallasa da aibantawa akan wato shine tsoro wato a fagen daga. Duk wanda zai zage ya fito iya ƙarfinsa ya yaƙi abokan gaba, to wannan abin yabo ne ya zo da shi. Wanda kuma zai nuna kasala da rabanci, wannan shi ma ya zo da abin aibantawa, abin fallasawa. Shine ya ce babu shaja'ati fil harbi wal jubni, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yaban sadaukanta da jarumta wato a wajen yakar abokan gaba, wal jubni wato da aibanta, shine tsoro da rabanci kenan game da yakar makiya. Shine malam ya zo mana da hadisai guda biyu a ƙarƙashin baban, wanda hadisi na farko hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda yake fada, kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas wa ashja'an nas wa ajwadan nas. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane bangaren halitta, babu wani wanda yake da kyakkyawar halitta wato wanda ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mu ce sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Anas yake ƙara tabbatar mana anan, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nas, ya zamanto shine mafi kyawun wato mutane, kamar yanda ya fifici jama'a gaba daya a wajen kyawun halitta, to haka wajen kyawun ɗabi'u da halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagaba. Wa ashja'an nas, kuma shine mafi sadaukantar mutane, yafi su jarumta. Wa ajwadan nas, kuma shine mafi kyautar mutane, duk wani mai kyauta to ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin mutane. Anas yake cewa wa laqad fazi'a ahadul madinati yace tabbas wani lokaci mutanen Madina sun furgita a cikin dare, aka ji wani abu wanda ya furgitar da jama'a, ake tsammanin cewa ko abokan gaba ne suka kawo farmaki. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya arduki wato na Abu Dalha, manzon Allah ya fita bayan gari ya je ya gani ke faruwa. Manzon Allah ya je bai ga komai ba, ya dawo yake kwantar da hankalin jama'a, shine yace fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabaqahum ala farasi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya riga yi fita ala farasin, a bisa wani doki manzon Allah ya ara ya fita. Kafin kowa ya fita, wani yana famar labewa, kai tsaye manzon Allah ya nemi aran doki ya fita. Da ya dawo shine sai yake fadar da yake tabbatar ma jama'a cewa babu komai, su kwantar da hankalinsu, sai yake cewa wajadnahu bahran, yace lalle wannan doki mun same shi teku ne, teku ne, ma'ana irin yanda teku take da yawa haka wannan doki yake da yawan gudu, an gane ko? Yabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga dokin, shine yake cewa wajadnahu bahran, wannan doki mun same shi teku ne, ma'ana wannan ana kiran shi kenan tashbihul baligh, yanda teku yake da yawa haka wannan doki yake da yawan gudu. Don haka dai wannan yana tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine mafificin mutane a wajen sadaukanta, saboda in ana maganar jarumta da rashin tsoro, idan aka kai ga mazan jiyar sahabbai dole a taka birki. To amma gaya a cikinsu gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ji wani abu wanda ya furgitar da jama'a, shi ya fara fita, wasu suna famar labewa, shi fa shine farkon fita, shine yake cewa fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sabaqahum ala faras. Sanan hadisi na biyu a baban hadisin Jubair ibn Mut'im, wato yake cewa yayin da yake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da shi akwai jama'a a lokacin dawowar shi min Hunayni, shine yake cewa maqfalahu min Hunayni, a lokacin dawowar shi daga yakin Hunayn, fa'adikatin nasu yas'alunahu, jama'a wato sai suka ratayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suwane ne? Sune al-a'rab, kamar yadda yake cikin wata riwaya fa'ani katil a'rabu yas'alunahu, wato larabawan kauye da suka ji labarin ga manzon Allah nan tafi, wato sai suka fito suka tsare shi suna roƙon shi abinda ya zo da shi na ganimar yaki. Manzon Allah ya ringa basu gaba daya, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkabe abinda ke hannun shi gaba daya, hatta ruhu ila samura, har suka fakar da shi zuwa wata wato farar kaya, ita ce samura, an gane ku? Suka fakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka matsa shi da jikinta, fa khatifat ridaa, su waɗannan larabawan kauye sai suka warce mayafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk abin da yake hannun ya karkabe ya basu. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واتو منزا الله صلى الله عليه وسلم سيئي سيئي هنغاني قدس كورتشي ما سمعيه في فقال سي منزا الله يتي أعطوني ردائي منزا الله يتي كباني ما يافينا كباني ما يافينا لو كان لي عدد هذه الإضاحة نعما منزا الله يتي إندا أتي إنادا راق أمة daidai da yawan wato waɗannan itace na farar kaya, ko kuma daidai da kayar da take jikin wannan itaciya, manzon Allah yace la qasamtuhu bainakum, yace wallahi da na raba muku, in a ce ina da raƙumma adadin waɗannan itace domin dawa ne wanda yake mai farar kaya ko kuma daidai da adadin wannan kaya manzon Allah yace wallahi da na raba muku kuma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jubanan manzon Allah yace sannan ba za ku same ni ba marwaci wala kadhuban kuma ba za ku same ni magaryaci wala jubanan kuma ba za ku same ni matsoraci dukkan waɗannan sifofi sun kuru gare ni ruwa ƙarya tsoro wanda waɗannan sifofi ne na waɗanda suke munafikai kamar yadda Allah ya siffanta su da wannan sifa a can cikin suratul tauba shine yace thumma la tajiduni sannan ba za ku same ni bakhilan wato marwaci dan haka Anas yace wa ajwadan nasi shi yafi mutane kyauta sannan sai yace wala kadhuban ba za ku same ni ba makaryaci wanda gaskiya sifa ce wadda take lazima ga annabawan Allah wala jubanan kuma ba za ku same ni matsoraci dan haka Anas a hadisin da ya gabata yace wa ashja annas shi yafi mutane sadaukanta dan haka dai wato sadaukanta ko mu ce jarumta da nuna kokari a fagen daga wannan abin yabo ne tsoro shi kuma wannan abin aibantawa ne bai dace ba za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu ma yuta'awwadu min al-jubun قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أمير أنه قال سمعت عمر بن ميمون الأودي أنه قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم لجلمان الكتاب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا مؤتمر هو ابن سليمان أنه قال سمعت أبي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ما لم الله يجيك أنسى نافتا وأنم بابيني واندك بياني جمد أبن ديزولك منظم الله صلى الله عليه وسلم wato na neman tsari game da tsoro ma'ana mutum ya nemi Allah ya bashi tsaro da kariya game da tsoro saboda tsoro aibi ne yakan janyo ma bawa wato duk wani kaskanci a rayuwarsa bai ya dacewa mumini ya zamanto matsoraci shine yace babu ma yuta'awwadhu min al-jubn baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na neman tsari da kariya ta ubangiji subhanahu wataala game da tsoro shine malam yazo da hadisin Amr ibn Maymun al-Audi ke fada yake cewa kana sa'adun wato sa'ad shine ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda ya kasance yu'allimu banihi ha'ula'il kalimat yana koyar da ƴaƴansa waɗannan kalimomi ƴaƴansa fa a lokacin nan su 31 ne mata 17 maza 14 wa wanda kar mu manta hadisin shi ya gabata lokacin da ya kwanta rashin lafiya a birnin Makka. Zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi ya gaida shi a shekarar da ya ci Makka da yaki. Sa'ad yake cewa ya manzon Allah, kana gani yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni ta tsananta? Yace ya Rasulullahi, ka san da cewa ni mutum ne mai dukiya, ina da dukiya mai yawa, kuma ga ya ba wanda zai gaje ni sai diyata ɗaya. Yace ya Rasulullahi, zan iya kasa dukiyata kashi uku na yi sadaka da kashi biyu? Manzon Allah yace masa, kaga a lokacin nan diyar shi ɗaya ta ci a wannan shekara ta takwas wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci Makka da yaki. Bayan haka Allah ya azurta shi da ƴaƴa, sai da ya haifi maza 14 mata 17. Shine anan yace yu'allimu banihi, yana koyar da wato ƴaƴansa ha'ula'il kalimat, ma'ana waɗannan kalimomi. Wannan yana nuna cewa asali shi wannan ismul isharar ne lil uqala, amma ana yin nuni da shi da gair lil uqala. An gane ko ka ce ha'ula'il kalimat ko ka ce hadhihi kalimat. Sai yace kama yu'allimul mu'allimul gilman alkitaba, yadda malami yake koyar da wato kankanan yara wato rubutu, irin yanda malami yake koya ma kankanan yara wato rubutu. Kaga in ya dora musu harafi yace ku rubuta, in ba su rubuta daidai hannu sai ya gyara musu, ma'ana yanda kenan yake itiqanin karantar da su waɗannan addu'o'i, ya naci kenan akan sai sun koya kamar yanda addu'o'in suke. Shine yake tashbihin cewa kama yu'allimul mu'allimul gilman alkitaba, yadda malami yake karantar da yara wato wannan rubutu. Wa yaqulu, yana fada yana cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadhu minhunna dubura salati, wato manzon Allah ya kasance yana neman tsari game da waɗannan abubuwa wato a ƙarshen kowace sallah. Lafazin dubur a larabci yakan ɗau ma'ana biyu, wani lokaci yakan kasance yana sade da wato ƙarshen abu, kamar yadda in aka ce duburu dabba ana nihi wutsiyarta. Shin wutsiyar dabba daban take ko kuma alike take a jikinta? A jikinta take. Sannan kuma wani lokaci dubur yana kasancewa kenan munfasilan, ya zamanto ya rabu da abu, kenan ƙarshe ne, amma akwai rabewa tsakanin shi da abu. To dan haka duk addu'o'in da suka zo cewa a ƙarshen sallah, to suna iya kasancewa kenan kafin mutum ya salamce, kuma anan ne suka fi dacewa. Kamar irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama Mu'az wasiyar cewa kada la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati, kenan kafin ka salamce sai kai waɗannan addu'o'i, kuma in bayan an salamce kai su hallo sun tsaya a mahallinsu, amma abinda suka fi dacewa kafin kenan wannan ganawa da ubangijinka ta yanke nan ya kamata kai waɗannan addu'o'i. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiya, manzon Allah ya ce masa a ƙarshe sannan ka zaɓi addu'ar da tafi ƙayatar da kai, tafi burge ka kai ta. To dan haka duk irin waɗannan addu'o'i abinda ya dace wato kafin mutum ya salamce daga sallah zai yi su, in ko ya riga ya salamce to yakan iya yin su bayan sallamar. Shine anan ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya kasance yakan nemi tsari game da waɗannan abubuwan dubura salati a ƙarshen wato sallarsa. Yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minal jubni, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai, minal jubni wato game da tsoro. An gane ko? Game da tsoro. Sai ya ce wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umuri, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai an uradda ila arzalil umuri game da komawa zuwa wato kaskanci wanda yake na rayuwa arzalil umur wato shine shiruta kenan mutum ya shirince ya koma yaro karami kasancewar komai abubuwan da da ya san su kuma sai ya manta kenan sai ya koma tamkar yaro karami lokacin da yazo duniya bai san komai ba to haka kasancewar wani in ya tsufa to yakan shirince sai ya koma abubuwa wanda yake na yarinta shine yake komai to irin wannan wannan hali shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari da ubangijinsa shine yace wa a'udhu bika ina neman tsari da kai an uradda ila arzalil umur wato game da komawa zuwa kaskanci na rayuwa shine shiruta sai yace wa a'udhu bika min fitnatid dunya ya Allah ina neman tsari da kai wato game da fitina ta duniya duniya ita ce uwar fitina fitintunin da suke cikin ta Allah kadai ya san adadin su dan haka duk wata fitina in dai ta halin rayuwa ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da ubangijinsa cewa ya kare shi shine yace wa a'udhu bika min fitnatid dunya ina neman tsari da kai game da fitina ta duniya sai yace wa a'udhu bika min azabil qabr ya ubangiji na ina neman tsari da kai wato game da azaba ta kabari waɗannan wato abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da su kaga abu na farko shine tsoro muhallin shahid kenan tsoro aibi ne don haka manzon Allah yake neman cewa Allah ya kare shi game da tsoro domin bai dace da mumini ba ba sifa bace ba dabi'a bace ta mumini tsoro sifa ce ta munafikai kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta su da wannan sifa ta wuce a lissafa kamar yadda can yake cewa wa yaqulul ladina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqitalu ra'aita alladhina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nazara almaghshi alayhi min almaut haka kuma in ka koma can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ya siffanta su da wannan sifa haka kuma can cikin suratul tauba shine sai yace fa haddathtu bihi mus'aban abdul malik ibn umayr yake cewa sai na ba mus'ab dan sa'ad dan abi waqas labarin cewa amr ibn maimun al-audi shi ya bani labarin cewa mahaifin ku sa'ad ibn abi waqas wai yana karantar da ku wato waɗannan kalmomi irin yanda malami yake karantar da yara wato rubutu fasaddaqahu wato Mus'ab sai ya gaskatar da Amr ibn Maimun yace tabbas haka ne abinda ya faɗa maka cewa mahaifinmu yana karantar da mu waɗannan kalmomi haka ne dan haka a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa tsoro aibi ne dan haka bai dace ba da mumini abinda ya zama ya dace mumini ya nemi tsari wato game da tsoro Allah ya kare shi game da tsoro sanan yazo da hadisi na biyu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi yace ya ubangiji na lalle ni ina neman tsari da kariya da kai wato game da wato rabanci wal kasali yace da kiyuya wal jubni da tsoro wal harami wato da shiruta an gane ko wal harami shine wato da shiruta sai yace wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsari da kai wato game da fitina ta halin rayuwa da fitina wadda take ta halin mutuwa sai yace wa a'udhu bika min azabil qabr yace kuma ina neman tsari da kariya da kai game da azaba ta kabari a wannan hadisi na biyu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya nemi tsari wato game da tsoro kamar yanda ya nema a wancan hadisi wanda yake na farko na Allahumma inni a'udhu bika minal jubni dan haka anan shine sai ce minal ajzi wal kasali wal jubni wal haraf sai dai juro su su hudu ragwanci da kiyuya da tsoro da shirruta akwai bambanci tsakanin ragwanci da kiyuya in aka ce ragwanci shine rashin iko akan abu amma in aka ce kiyuya kana da iko akan yin abu sai ka watsar da shi kake gane ko shi in aka ce ragwanci kenan rashin iko akan abu ya zaman to kwata kwata baka iya ita ko kiyuya kana da ikon da zaka yi abun amma sai kake wanda kuma abun akwai amfani gare ka in ma amfani wanda yake na addini ko amfani wanda yake na rayuwa to wannan duka bai dace ba duk abun da ya kasance akwai amfani na rayuwa ko amfani na addini to bai dace ba a ce mumini wato ya kasalanci akan aikata wannan abu sannan sai yace wa a'udhu bika min fitnatil mahya wato ina neman tsari da kariya da kai min fitnatil mahya wato game da fitina ta rayuwa shine kenan a wancan hadisi yace wa a'udhu bika min fitnatid dunya domin ita duniya ita ce mahalli wanda yake na rayuwa kenan sai yace wal mamat wato da fitina wadda take ta halin mutuwa kenan fitintunu waɗanda suke biyowa bayan mutuwa wanda yana daga cikin su kenan azaba ta kabari wanda ita ma fitina ce mai zaman kanta dan haka dai a takaice shi ma wannan hadisi kenan yana fa'idantar da mu mustahabbancin yin addu'a ta neman tsari da kariya game da tsoro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake babu man haddatha bi mashahidihi fil harb qala hu abu usman huwa an-nahdi an sa'd radiyallahu an qala haddathana qutaybah ibn sa'id huwa ibn jamil ibn tarif al-baghlani qala haddathana hatim an muhammad ibn yusuf عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo wato na sahabbai na wanda ke bada labari na hukuncin kenan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo wato na mutumin na hukuncin wanda ya bada labari bi mashahidihi bil har wato da mahalartarsa wato a game da yaƙe-yaƙe ma'ana irin matsayin shi kenan a game da yaƙe-yaƙen da aka yi abubuwan da suka gudana shin yana dacewa mutum ya bada labari cewa lokaci kaza da muka fita yaƙi kaza abu kaza ya faru ko kuma bai dace ba mutum ya bada labari shine anan malam yayi babu babu man haddafa baban da ke bayani game da hukuncin mutumin da ya bada labari bi mashahidihi game da wuraren da ya halarta fil harbi wato a yaƙi shine malam yake cewa qalahu abu usman wato abu usman an-nahdi wato ya bada labari an sa'ad wato daga sa'ad ibn abi waqqas hadisin shine sa'ad ibn abi waqqas yake fada ma abu usman an-nahdi yake cewa nini ne farkon wanda ya halaba kibiya a yaki na daukaka addinin Allah a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah farkon sahabin da ya halaba kibiya shine Sa'd ibn Abi Waqqas shine yake bashi labari shine kenan anan wato malam yayi ta'alikin hadisin amma da sannan hadisin zai zo nan gaba hadisi ne al-mawsul
shi ne kaga kenan anan menene ya bada labari ne game da abin da yayi wakana a bagen daga kenan wannan yana tabbatar da halaccin mutum yakan iya bada labarin abin da yayi wakana a bagen daga kamar yanda anan shi Sa'd ibn Abi Waqqas yake ba Abu Usman An-Nahdi cewa ni ne farkon wanda ya harba kibiya a yaki na daukaka addinin Allah sannan malam yazo da hadisi na biyu a baban shine hadisin As-Sa'ib ibn Yazid As-Sa'ib ibn Yazid yana daga cikin yara na sahabbai Allah ya kara musu yarda shine yake cewa sahibtu Talhah ibn Ubaydillah yace na abuci Talha ibn Ubaydillah ma'ana mun yi tafiya mun yi bulaguro tare da shi wa Sa'adan haka Sa'ad ibn Abi Waqqas wal Miqdad ibn al-Aswad da al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abdurrahman ibn Auf haka nan Abdurrahman dan Auf gaba dayan waɗannan sahabbai yace na abuce su na zauna da su yace fa ma sami'tu ahadan minhum yuhaddisu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban ji daidai da mutum ɗaya daga cikin su yana bada labari wato game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana fadar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ba komai ba yasa sahabbai ba sa cika yawaita bada labari a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face sai dan jin tsoron kada su dada abinda bai fada ba ko su rage abinda ya fada shi yasa suke taka tsantsa in kaji sun fada hadisi sosai to sai in al'amari ya kama sai in al'amari ya kama dan haka kasancewar waɗanda suka cika game da cewa manzon Allah ya faɗi kaza a cikin sahabbai duka ba su wuce ba a lissafa wanda suka fi kowa yawan hadisi irin su Abu Huraira duk da cewa ma din shine jagaba kuma shi ma kanshi ya faɗi dalilan da suka sa yake yawaita faɗar cewa manzon Allah ya ce kaza ya faɗi hujjojinsa wanda yana daga cikin hujjojin jin tsoron kada ya shiga karkashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lahin da kuma kasancewar wato addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa na cewa Allah ya azurta shi da hadda shine lokacin da manzon Allah ya ce masa da yake kukan cewa baya rike hadisi da kyau manzo Allah ya ce masa ya shimfuda ko kuma a hadisin da ya ce babu wanda zai shimfuda wannan kinsa a lokacin nan manzo Allah ya masa haka ya mushi haka a lokacin nan ya runguma a jikin kirjinsa ya ce wallahi ya ce tun lokacin nan ya ce in dai hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba mantawa ba na uku kasancewar ya ce su mutanen makka yan kasuwa ne su ko mutanen Madina manoma ne in an wayi gari kowa ya tafi kan hada-hadar kasuwancin shi wani ya tafi gona yace ni ko talakka ne ba ni da wani jari ina zauna a gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallama inna cika ciki na ina zauna da shi dan haka duk abin da ya fada kuma ina kiyayewa shine sababin abin da yasa nafi ku yawan hadisi dan haka dai taka tsantsan ne dan kada su dada abin da manzon Allah bai fada ba ko su rage dan haka shine yace babu daidai da ɗaya da naji daga cikin su yana yawaita cewa manzon Allah ya ce kaza shine anan yace illa anni sami'tu Talhah yuhaddisu an yawmi Uhud yace sai dai naji Talhah ibn Ubaydillah wato yana bada labari game da ranar Uhud anan bai bayyana ba menene Talhah ya faɗa masa tare da cewa kamar yadda yake cikin musnad na Abu Ya'la al-Mawsili ta hanyar Yazid ibn Husayfa daga As-Sa'ib ibn Yazid shi kuma daga Talhah abinda yake bashi labari cewa yayi game na sulki wato a ranar yakin Uhud ma'ana yayi game na sulken yaki idan aka ce addir shine sulke ma'ana riga wanda mayaki yake sawa domin neman kariya game da makamin abokin gaba to yayi game ya sanya wata kuma sanan ya dora wata akai dan haka wannan yana fa'idantar da mu kenan halaccin mutun ya bada labari game da abin da yayi wakana a fagen daga amma sharadi ya zamanto an amuntu game da riya ko jiji da kai. Amma in dai abun zai kai mutum zuwa riya ko nuna jiji da kai, to kuma haramun ne. Malamai suka ce wani lokaci yakan iya zama ma mustahabi in har a samu wanda zai yi koyi da kai kenan akan abin da ka fada. In dai a samu wanda zai yi koyi da kai, to anan mustahabi ne. Amma ya zamanto kai kin ka amuntu game da riya ko jiji da kai, dan haka dai abinda muke so mu ƙara fa'idanta anan, mazan jiya duk wani abu wanda yake na ibada to fa mar koye shi suke, ba sa fitowa su faɗa sai in abu ya kama. Kaga anan yace dukkan su waɗannan yace na abu ce su, amma babu wani wanda yake bada labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko cewa lokaci kaza mun yi kaza, lokaci kaza mun yi kaza, abubuwan da suka yi na ibada ba sa faɗa sai in har ya kama. Sabani a yau in an je an yi kiyamul laili wani sai kaji yana faɗa jiya sai karfe kaza muka tashi, ko kuma kai jiya mallan ya tsawaita addu'a, ko kuma jiya ai abun yaya dai, to kaga dukkan irin waɗannan abubuwa ba su dace ba ga mumi, saboda abubuwa ne waɗanda suke masu zubar ma bawa ladan wato ibadarsa. Domin duk abin da zaka faɗa dan a ji a yaba ko a gani a faɗa, to wannan ba lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala face zuri, kuma abu ne wanda zai iya kai mutum zuwa jiji da kai da nuna isa. Babu wujubin nafiri wa ma yajibu min al-jihadi wan niyya wa qawli Allahi azza wa jalla انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انفروا سبات أي سرايا متفرقين ويقال واحد السبات سبا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي أنه قال حدثني منصور هو بن المؤتمر عن مجاهد هو بن جبر عن قاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na wajabcin fita fagen daga in har shugaba ya nemi cewa ku fita. Lafazin annafir wato shi ne al-khuruji ila qitali al-kuffar, fita domin yakar kafirai. Sai ya ce wa ma yajibu min al-jihadi wan niyya, da abin da ke zama wajibi, gwargwadon abin da ke zama wajibi wato na jihadi wan niyya, wato kuma da tsarkake niyya, shine anan mallan yazo da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratu Tauba, infiru khifafan wa thiqalan. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai ku fita fagen daga khifafan, wato kuna khifafan wa thiqalan, wato kuna da shiri ko ba ku da shiri, ko kuma khifafan da dadi wa tsikalan da wahala, ma'ana kuna cikin nishadi ko kuma kuna cikin damuwa ko ku tafi gen daga a kowane hali. Wasu suka ce khifafan, wato kuna gwabraye kenan, ba ku da iyali wa tsikalan ko kuna da iyali. Khifafan, wasu suka ce kuna talakawa wa tsikalan ko kuna mawadata. An gane ku? Shine yace infiru khifafan wa thiqalan, amma kawai a takeice kace ku fita fagen daga dadi da wahala, ma'ana kuna cikin nishadi da walwala ko kuna cikin kunci da damuwa, in dai yaki ya kama an nemi cewa ku fita, to ku fita ta kowane hali. Sai yace wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, ku yaki abokan gaba wato da dukiyoyinku da rayukanku domin daukaka addinin Allah. In Allah ya azurta ka da dukiya, to kada ka takaita jihadinka cewa da rayuwarka kadai zaka fita, ka fita da dukiyarka da rayuwarka, kai jihadi da dukiyarka da rayuwarka. Shine yace wajahidu, ku yaki abokan gaba bi amwalikum, da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku, fi sabilillahi, domin daukaka addinin Allah. Sai yace zalikum khairul lakum, wato wannan abu da aka ambata muku, ma'ana fita dadi da wahala kuma da yin jihadi da rayuwa da dukiya, shine yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kun san da haka, to ku yi maza ku me kauya, kar ku sha da baya. Sai yace law kana araban qariban, inda a ce abinda kake kiran su zuwa gare shi na jihadi, Ubangiji ta'ala yace ya kasance wato aradan, wata ganima ce qariban, wadda take kusa, wadda take ba tare da wahala ba za a same ta. Ismu kana anan kenan mahzufun ne, ai law kana ma tad'uhum ilayhi aradan, aradan anan abinda ake nihin ganima. Asali in aka ce al-arad, wato shine tarkace, haja tarkace na duniya kenan, jamun sa shine urud. Shine yace law kana aradan, abinda kake kiran su zuwa gare shi na jihadi, inda a ce ya kasance araban, wata ganima ce qariban, wadda take makusaciya, wadda za a samu ba tare da an wahala ba. Wa safaran qasida, kuma ya kasance bulaguro ne wanda yake matsakaici, an gane ko, ba sai an sha wata wahala ba, ba bulaguro bane mai nisa. Lattaba'uka, Ubangiji ta'ala yace waɗannan jama'a da sun bi ka. Anan Allah yana bayyana mana hali wato na munafikai, inda a ce wata ganima ce mai saukin samu, a ce wani bulaguro ne matsakaici, Allah ya ce lattaba'uka, ya ce da sun bi ka. Wannan kuwa ya kasance ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fili, ya bayyana ma jama'arsa manufarsa cewa yaƙi ne zai tafi Tabuka, domin kowa ya yi shiri. Me yasa? Saboda dazuka ne waɗanda suke masu firgitarwa, wanda akwai abubuwa waɗanda suke na hadari a ciki, tafiya ce mai nisa wajen kilo 700 zuwa Tabuka daga Madina, sannan kuma ga ƙarancin guzuri, sannan kuma ga ya lokaci ne wanda yake na wahala, na tsananin zafin rana, kuma bulaguro ne mai nisa. Da haka manzon Allah ya fito fili, ya bayyana ma jama'a domin kowa ya yi shiri, wanda al'adar shi in zai fita fagen daga yakan yi tauriya, baya fitowa fili ya bayyana ma jama'a ga manufarsa, sai in an fita an kama hanya, sannan manzon Allah ya bayyana ma jama'a cewa to ga inda za a tafi, don kada ɗan rahoto su yi kokari su bayyanar da asirin shi, su ce a ga inda zai tafi, su gaya ma kenan jama'ar da zai kai hari. To don haka, amma da yake yakin Tabuka tafiya ce mai nisa, a lokacin nan manzon Allah sai ya faɗa ga sahabbai ci, to ga afa inda za a tafi, don haka kowa ya shirya. To shine anan sai suka ringa nukewa su munafikai, to shine Allah yake bayyanar da su, shine yake cewa law kana araban qariban, inda a ce abinda kai kiraye su zuwa gare shi na jihadi, cewa wata ganima ce makusaciya mai saukin samu, wa safaran qasida, kuma bulaguro ne wanda yake matsakaici, kusa ba nesa ba. Lattaba'uka, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ne, ya ce da sun bi ka. Sai ya ce walakin ba'udat alaihimu shuqqa, Ubangiji ta'ala ya ce sanadiyar bulaguran ne ya tsawaita gare su. Idan aka ce ashukka shi ne as-safarul ba'id, bulaguru wanda yake mai nisa. Li'annahu yashukku ala al-insan, domin yakan tsananta ga mutum, shi yasa ake kiran shi ashukka. Shi ne yace walakin ba'udat alaihim ashukka. Sanadi wato bulaguran ne ya nisanta gare su.
Wasa ya hadifuna billahi, Ubangiji ta'ala ya ce da sannu za su ringa maka rantsuwa da Allah lokacin da ka dawo. La wistaqa'na la kharajna ma'akum,
inda a ce mun samu dama mun samu iko ai da mun fita tare da ku. Yuhlikuna anfusahum, Ubangiji ta'ala ya ce suna halakar da rayukansu wato ta hanyar rantsuwa wadda take ta ƙarya. Sai ya ce wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, Ubangiji ta'ala na sanin lalle wato su makaryata ne, babu wani uzuri da zai hana su fita. Maganar lawistaqa'na la kharajna ma'akum wata mata su ba, suna da iko, suna da halin da za su fita.
To shine malam yace al-aya kenan zuwa wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, zai ce wa qaulihi da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala. A takaice wannan aya malam ya zo da ita, wanda kuma ita ce bayan ita wannan aya, malam ya gabatar da ita domin anan umarni ne kai tsaye Ubangiji ta'ala ya ma mu'minai na cewa in fi ruhi fafan wasiqalan, ku fita wato dadi da wahala, wanda wannan shine dalilin da wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa shi fa jihadi farilla ce ta ainihi, farilla ce ta ainihi, ba wa farlu kifaya bane. Wanda sun kafa hujja da wannan aya da wasu ayoyi daban, sannan kuma da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kamar yanda malamai suka yi bayani, ba a kowane lokaci bane yaki yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum. Abinda jumhurin malamai suke kai shi yaki farilla ce mai wadatarwa, in har wasu suka fita to sun sauke ma sauran jama'a, wanda yana daga cikin dalilan da jumhurin malamai suka kafa hujja akan cewa farilla ce mai wadatarwa. Na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzaru. Ubangiji ta'ala ya ce ai bai dace ba a ce mu'minai gaba daya sun fita fagen daga. Sai ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifa, bi zai hana daga cikin kowace jama'a a samu wasu yanki wato su fita, wasu kuma su zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyatafaqahu fi din, domin wato su fahimci hukunce-hukunce wanda suke na addini. Wani yunziru qaumahum, kuma dan su galgadi mutanansu, idza raja'u ilaihim, in har sun dawo zuwa gare su, la'allahum yahdharun, dan su tsoraci Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, su tsara dokokinsa. Kuma an samu su da yawa, sahabbai sun fita fagen daga, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi yana zaune a nan Madina, ma'ana ya tura yan samani. Dan haka dai yaki kenan wato farilla ce mai wadatarwa, amma akwai lokacin da yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum. Kamar yadda malamai sun bayyana kamar mahalli uku zuwa hudu lokacin da yaki yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum. Abu na farko, lokacin da shugaba ya ayyana ka. Idan shugaba ya zana ka daga cikin waɗanda za su fita, to yaki ya zama farilla ta ainihi, dole ka fita. Hali na biyu, lokacin da aka riga aka fita fagen daga, kafirai suna matsowa, mu'minai suna matsawa, to a lokacin nan ya zama farilla ta ainihi, haramun ne mutum ya juye baya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hali na uku, lokacin da makiya suka kawo dauki na yaki akan mu'minai, to duk wanda zai iya ijewa a nan yaki ya zama farilla ta ainihi akan shi, kowa dole ya tashi ya kawo kokarin sa domin a ije su.
a lokacin da suka mamaye gari na mu'minai, to ya zama farilla ta ainihi akan kowa. Hali na hudu, lokacin da mu'minai suka mallaki wani makami wanda kuma babu wanda ya iya sarrafa wannan makami in banda kai, to ya zama farilla ta ainihi akan ka, dole ka fita fagen daga. Amma in banda waɗannan halaye guda hudu, to yaƙi farilla ce wadda take mai wadatarwa. Shine anan malai ya zo da kenan wannan aya, shine in firu khifafan wa thiqalan, umarni ne Allah ya cewa ku fita fagen daga, khifafan wa thiqalan, daɗi da wahala, ko kuma ka ce kuna da shiri ko ba ku da shiri ku fita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sannan aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu, wajidi ta'ala yace ya ku mu'minai, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi, me ya same ku idan an ce ku fita domin yakar makiya, domin daukaka addinin Allah, isaqaltum ila al-ard, wato sai ku lazimci zama a gida. An gane ku? Isaqaltum ila al-ard, ma'ana sai ku zauna a gida ku ki fita. Me ya same ku? Wannan rarauka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma mu'mini waɗanda suka ki fita fagen daga. Ubangiji ta'ala yace araditum bil hayati dunya min al-akhirah, yace shin kun yarda ne da jin daɗi na rayuwa ta duniya, min al-akhirah, akan ta lahira, ma'ana duniyar ita kuka zaba. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, rayuwa ta duniya bata jin daɗi na rayuwa ta duniya bai zamanto ba in an danganta shi zuwa jin daɗi na lahira, illa qalil, Ubangiji ta'ala yace faci jin daɗi ne wanda yake dan kadan, wanda bai taka karaya karya ba. To me zai sa ku zabi jin daɗi na rayuwar duniya akan ta lahira? Kenan anan rarauka ce Allah yake ma mu'minai, in an ce ku fita me yasa ba ku fita? Sai yace illa tanfiru, Ubangiji ta'ala yace in har an nemi fita ba ku fita ba, to ku tabbata yu'adhibukum azaban alima, Ubangijin ku zai azabtar da ku azaba ma'abuciyar radadi. Kaga nan kuma kashidi ne da barazana Ubangiji ta'ala yake yi ga waɗanda aka nemi su fita suka ki fita. Shine yace illa tanfiru, in har ba ku fita ba fagen daga domin yakar makiya, yu'adhibukum azaban alima, Ubangijin ku zai azabtar da ku azaba ma'abuciyar radadi. Wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma zai canza wasu mutane waɗanda suke maimakon ku, ma'ana zai tafiyar da su ne da wasu waɗanda suke fiye ni. Wala tadurruhu shay'a, kuma ba za ku cutar da Ubangijin ku komai a rashin fitar ku, ba ku rage shi da komai ba. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai. An gane ko? Me ya faɗa a can cikin suratul kitab, zalik walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, sanin dai Allah ya shar'anta muku jihadi. An gane ko? Yake cewa walau yasha'u Allahu lantasara minhum, inda Allah ya so to da ya dau fansa game da waɗanda suka kafirce masa, abinda yafi kyautawar ido gaggawa da duk wani kafiri da ya kwana a doron ƙasa da Allah ya gama da shi. Sai ya ce walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd, sanin dai Allah ya shar'anta muku jihadi dan ya jarraba shashan ku da shashi, ku mu'minai in an kashe kuma komar ku aljanna, su ko idan kun kashe su makomar su ita ce wuta. Allah ya shar'anta mana jihadi domin matsayin mu da darajar mu ta daukaka a gun shi, amma ba dan yana buƙatar wani taimako da agaji na mu ba, inda Allah ya so duk wanda ya kafirce masa da Allah ya daukansa ba tare da cewa kun fita Allah da ya halakar da su. Shine anan yace illa tanfiru, in har ba ku fita ba, yu'adhibukum azaban alima, Ubangijin ku zai azabtar da ku azaba ma'abuciyar radadi. Wa yastabdil qauman ghayrakum, kuma zai masanya wasu jama'a maimakon ku kenan wanda sun fi ku alkhairi, waɗanda kuma ba za su saba masa ba. Wala tadurruhu shay'a, kuma ba za ku cutar da Ubangijin ku daidai da wani abu kenan akan rashin fitarwa. Sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir, Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai, babu abin da yake gagararsa. Nan kenan rarauka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ga jama'ar da aka nemi su fita fagen daga, wato suka ki fita. Dan haka kenan a taƙaice dai ita kanta wannan aya wato tana daga cikin dalilan da wasu malamai suka tafi kenan akan cewa farilla ce ta ainihi. An gane ko? Inda kasancewar ba farilla ba ce ta ainihi, to ba za a ma waɗanda ba su fita ba, ba yanda za a yi Allah ya musu rarauka. Amma dai abu magana wadda take mafi rinjaye kenan a wani lokaci ne yake zama farilla ta ainihi, amma asali kenan farilla ce wadda take mai wadatarwa. Shi ne malam sai yake cewa an ambata daga Abdullahi dan Abbas dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nisa, ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Infiru subatin ay saraya mutafarriqin, kenan ku fita tawaga tawaga kenan daban-daban kenan. Lafazin saraya jami'i ne na sarriya. Sarriya kenan daga soji 40 kenan zuwa wato 400 shine ake kira sarriya, amma daga 400 abin da ya gaba kuma wannan runduna jeshi sunanta. Shine yace mutafarriqin kenan daban-daban kashi-kashi, shine subati. Wa yuqalu ana fada wahidu subati suba. An gane ko? Suba shine mufradin kenan, jamun sa shine suba. Kenan aka ce suba kenan wata el jama'a kenan ita ce sarriya. Sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yawmal fathi, wato ranar da ya ci Makka da yaki. Manzon Allah ya ce la hijrata ba'da al-fathi, wato babu wajaucin hijira bayan cin Makka da yaki. Nan ba yana kore kwata-kwata cewa hijira ta yanke, a'a, wajaucinta shine ya yanke. Wanda a farkon musulunci yin hijira wajibi, dole duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama to ya kaurace ma Makka, ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina. Hikima ko game da Allah ya shar'anta musu wannan hijira a farko ya wajabta ta, saboda so da yawa wanda ya yi imani a wannan lokaci akan tsangwame shi, a ringa azabtar da shi akan wannan imani da ya yi da Allah da manzansa, har sai ya juya hannun agogo bayan sai ya koma kafirci, sannan ake kyale shi. To dan haka Allah sai ya wajabta ma mu'minai cewa dole su kaura zuwa Madina. Kuma yana daga cikin hikimar shine ana famar a kafa daula ta musulunci, azan Allah ya samu waɗanda suke mabiya kenan a kafa daula ta musulunci. Dan haka Allah ya wajabta duk wanda ya yi imani dole ya kaurace ma mazaunin shi, ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina. Dan haka Allah ya yi kashiri da barazana game da wutar jahannama ga waɗanda suke da ikon yin hijira suka ki a wannan lokaci, kamar yadda yake faɗa, innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ardh qalu alam takun ardu llahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustada'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana llahu afuwan ghafura. Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu, lalle waɗanda mala'ikun Allah suke karɓar rayukansu, zalimi anfusihim halin suna masu zaluntar kawunansu game da rashin yin hijira, qalu fima kuntum, a lokacin mutuwar mala'iku suna cewa fima kuntum, ku faɗa mana ku a ɓangaren wa kuwa kasance, kuna ɓangaren mu'minai ko kuna ɓangaren kafirai. Qalu sai su ba da uzurin cewa kunna mustada'ifina fil ard, mun kasance ababen raunanawa a ƙasa. An gane kuwa? Hana mu fita akai. Qalu mala'ikun Allah sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin kasar Allah bata zaman tuba mai ruwaciya fa tuhajiru fiha ku kaura zuwa gare ta ai ba dole bane sai kun zauna a Makka ba dole bane sai kun zauna a kasar ta fa tuhajiru fiha ku yi hijira min kasar Allah ai tana da fadi tana da yalwa ubangiji ta'ala yace fa ulaika ma'awahum jahannam wadannan wadanda suke da ikon yin hijira suka ki ubangiji ta'ala yace ma'awahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wasa'at masira jahannama tayi muni ga makoma a ce makomar bawa jahannama to makoma tayi muni ubangiji ta'ala yace illal mustada'ifina minar rijali wal nisa'i sai dai wadanda suke ababan raunanawa daga cikin mazaje kamar wadanda suke makafi ko guragu ko marasa lafiya wan nisa'i da mata wal wulidani da kankanan yara la yastati'una hilatan wadanda basu iya wani wayo da dabara yanda zasu sulale su bar Makka ubangiji ta'ala yace fa ulaika asallahu an yafu an la yastati'una hilatan wadanda basu iya wani wayo da dabara da zasu sulale wala yahtaduna sabila wadanda basa iya shiryuwa ga hanya ma'ana ba zasu iya kai kansu ba sai yace fa ulaika asallahu an yafu an wadannan tabbas Allah ya musu rangwame wa kana Allahu afuwan ghafura domin ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar rangwame ne game da bayinsa kuma mai gafara ne to dan haka ita wajibcin hijirar shine ya yanki kenan ta koma matsayin mustahabi ce amma wajibcin ta to ya riga ya yanki me yasa saboda Makkar an buɗa ta duk wani abu wanda yake na datti na gumaka manzon Allah ya gusar da shi ta zaman to kenan gari wanda yake na musulunci dan haka kenan ita kuma wajibcin hijira kar mu ce kwata kwata ya yanki har zuwa kiyama tana nan a matsayin ta na wajibi amma gawa ga duk wanda yake raye a ƙasa ta kafirai inda baya iya gudanar da addininsa baka isa baka bayyanar da addinin ka ka gudanar da shi kamar yanda ya dace to ka tabbata cewa hijira ta zama wajibi a kanka ka kaura ka je garin musulmi inda zaka iya sakewa ka gudanar da addininka kamar misali a yau irin ƙasashen kafirai duk wanda ya musulunta ya zamanto a inda ya musulunta baya iya sakewa ya bayyanar da addinin shi to dole ne ya hijira idan ya ki yin wannan hijira to Allah baya karbar aikin shi na farilla ko na nafila dan haka wajibi ce har zuwa kiyama amma kenan ga wanda kenan ya zamanto baya iya gudanar da addinin shi amma in ya kasance mutun zai iya sakewa ya gudanar da addinin shi ya fito da shi fili ya bayyana matsayin shi to wannan hijira ba wajibi bace akan shi amma an so ya kaure ya je ya haɗu da ƴan uwan shi musulmi domin a can zai fi gudanar da addinin shi kamar yanda ya dace shine anan yace la hijrata ba'da al-fati babu hijira bayan cin Makka da yaki ma'ana wajaucin ya riga ya tsaya kenan ta koma matsayin mustahabi sai ce walakin jihadun waliya sanadi iya abin da ya rage wato shine jihadi ya karka firai waniya wato da tsarkake niyya al-imamu nawawi Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi wannan gaba tana nunin cewa shine sai yace wa idhas tunfirtum fanfiru in har an nemi ku fita fagen daga fanfiru ku fita kenan irin alkhairin da mazan jiya suka samu wadanda suka yi hijira to wannan alkhairi ya riga ya wuce to amma ta wace hanya mutum zai samu irin wannan fagula kenan shine ta hanyar jihadi kuma da tsarkake niyya ta hanyar jihadi kenan shi wannan fagula ta waɗanda suka yi hijira wannan al'amari ne ya riga ya wuce ba kowa ba zai samu irin wannan matsayi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka same shi wanda Allah ya turo sakon cewa ya tanada musu aljanna kuma dukkan su ya gafarta musu laqad taballahu alan nabi wal muhajirina والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره haka kuma yace wasabiqun alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsan to wannan fadala ta riga ta wuce to amma ta wace hanya wato mutun zai yi kokarin samun irin wannan alkhairi kenan shine ta hanyar shahadi da kuma tsarkake niyya akan dukkan wasu ayyuka wadanda suke na ibada shine sai yace wa idhas tumfirtum, in an nemi ku fita fagen daga, ma'ana shugaba ya nemi cewa ku fita, famfiru ku fita. Dan haka wannan gaba tana tabbatar da cewa in har shugaba ya ayyana ka a cikin waɗanda za su fita, to ka tabbata cewa yaki ya zama farilla ta ainihi akan ka, dole ne ka fita. Dan haka shi ma wannan kenan yana daga cikin dalilan waɗanda suka tafi akan cewa wato farilla ce ta ainihi, wato shi yin wato jihadi. Kenan a irin wannan hali ne yake zamantowa farilla ta ainihi, in an rubuta sunanka a cikin waɗanda za su fita, to ya zama wajibi mutum ya fita. Amma in dai ba a riga ba aka rubuta sunanku, in dai kawai shela aka yi jama'a ku fito, to wannan farilla ce mai wadatarwa. In wasu sun fita to sun sauke ma sauran jama'a. Nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.